آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على منواله إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولم يجعل الله سبحانه وتعالى والنجم هو توصلي إلى يوم تيسو أن رانا يوشعر دبقي قوات رمضان شكرا جبتها لتلوذو دار فإن شرفاه ترمز الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنهار إذا وشين يزم ديدي داشر عند موقع قوات مارس شكرا تلوذو داشر من الجرم الإلهية مصاك حقوا أولنا مجلسين مسجد السنة لكي كنتي تسردونا شكين قرم أسر أجار بوشي inna muke haduwa nan ci gaba da jin fasarar wannan ayoyin alqur'ani mai girma ga wannan hali inda muke karatu cikin wannan asahani ila ma'anil qur'an na Sheikh Abu Bakar Muhammad Tolu rahimahullah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa. Allah ubangiji ya sa mana cikin wannan kayantar a wannan wata mai albarka. Allah ubangiji ya gafarta mana. Gabanin mu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul Zariyat, za mu karanta wasu tambayoyi guda uku insha Allah waɗanda tun jiya na taho da su kuma ban samu na yi bayani a kansu ba. Wannan tambaya ta farko yana tambaya cewa shin a addinin musulunci ya halatta a yi kiwon kare ko kuma bai halatta ba? To a addinin musulunci bai halatta ba a yi kiwon kare. Kiwon kare haramun ne, mutum ya ajiye kare don ya kiwata shi haramun ne a addinin musulunci. Wannan duka ijma'in malamai ya haɗu a kan haramcinsa. Iqtina'ul kalbi haramun ne, kuma ɗaya daga cikin dogaro mafi girma shi ne hadithin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ittakhadha kalban illa kalba mashiyatin aw saydin aw zar'in untuqisa min ajrihi kulli yawmin qiratu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ajiye kare inda ba kare ne wanda yake dan ya kiwo ba, ana ajiye kare dan a kiwon lambobi, zaka ga sau da yawa makiyaya suna da kare in ka je jeji. Wani lokaci ko da ba sa nan sukan sa karansu ya je kiwon, kuma yana iya tsarewa dabbobin yadda ba za su kwantsama su tafi wani waje na yawo ba, ya san yadda yake shawowa kansu. To sai dai irin wannan karan ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw saidin, ko kuma karan da aka ajiye shi dan farauta, ba farauta irin wanda ake ta gargajiya ta Hausawa ba, ta mashi bude ba irin ta ba. Alkalbul muallam, wanda Allah ya magana a kansa a cikin suratul Maida, shi ma akwai tsarin yadda ake ajiye shi, sai an ilmantar da shi kuma ana keɓance su. To sai na farauta aw zar'in, ko kuma karan da ake ajewa dan yayi gadi a gona, gadin gona shine zira'a zar. Saboda su Larabawa sukan yi ha'idi a gonansu, sukan kewaye ta. To waɗanda ba su kewaye ba sukan kiwata kare, sai su ajiye kare a gona yadda dabbobi in sun zo za su shiga su fafare su, ba wai dan ya cutar da su ba, amma yayi gadi a gona. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ajiye kare in dai ba ga waɗannan dalilai guda uku ba, untuqisa min ajrihi kulli yawmin qiratu, a kowane rana kirade guda yana raguwa daga cikin ladansa. Kirade kuma shine kaman girman dutsen gudu. To kai yanzu a ce yaushe ma kai aikin da yake girman dutsen gudu a rana? Kaga kai za a bi ka ciko kenan kullum. To don haka kiwon kare haramun ne a shari'ar musulunci. Allahumma illa abinda malamai suka yi kiyasi akan waɗannan dalilai guda uku, ga wanda ɓarayi suke damunsa kuma ba shi da wanda zai masa gadi a gida, ba laifi idan ya kiwata kare ya ajiye shi, to shi ma matsala ce mai faɗi da malamai suka tattauna. Shin kiwon a gidansa zai yi? Ba a gidansa zai yi ba. Zai kiwata shi ne a wani waje keɓantacce, kuma idan ya zo a gidan nasa, in har gidansa ya kawo shi, to zai ajiye shi a wata ƙuriya a keɓe, yadda ba zai dinga yawo a cikin gidansa ba, har sai lokacin da gadin ya tashi tukunna ya saki shi. Saboda akwai wasu abubuwa da yawa da suke ta'allaƙi da ajiye kare a gida. Na ɗaya, mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da kare yake. Sannan na biyu, duk karen da ya je shi ya lallage a cikin kwananku ko wani akushinku ko kofinku ko tiranku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kun wanke wannan tiran sau bakwai. Na farkon sai kun sanya turɓaya kun durza, haka annabi ya faɗa kafin ya san ya yi tsarki. To kaga akwai takunkumai masu yawa tattare da kare, shi ya saka ajiye shi a gida, shi ma babi ne wanda yake mai faɗi da sai an yi wa mutum bayani a kansa. Wallahu ta'ala a'lam. Almuhim dai, waɗannan su ne abinda annabi ya bada dama abubuwa guda uku nan da muka ambata. Wallahu ta'ala a'lam. Tambaya ta gaba kuma, wanne yana tambaya ya ce menene hukuncin wanda yake yin dayin? Shi ne mutum ya rina kansa da baki, wannan shi ma haramun ne. Wato mutum idan ya so mai kurkura, yana so shi a ce yaro ne, sai ya ɗebo waɗansu abubuwa na feshe-feshe da mulke-mulke sai ya sanya. Haramun ne a sanya baki, amma wata kala za ka iya sanyawa ya halatta. Hadithi ya inganta cikin Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci Makka da yaƙi, ana zuwa masa mubaya'a. Abu Bakar Siddiq ya je ɗauko babansa, wato Abu Quhafa, ya riƙo shi tsoho tukub, ya zo ya yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi da ya gan shi cikin bayanin da ya yi, sai ya ga kansa da gemunsa ya yi fari sol tamkar, wato wata auduga, ya yi fari kamar auduga. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ghayyiru hadha, a wata riwaya, ghayyiru hadha bi shay'in wajtanibu sawaya. Annabi ya ce ku je ku canja masa wannan kalar, wannan farin da ya yi kamar auduga ku canja shi da wani abu, ma'ana ku rina shi da wani abu. Amma sai annabi ya ce wajtanibu sawaya, amma ku nisanci baki, kar ku sa baki. Kaga anan categorically annabi ya ce a nisanci baki, mu kuma bakin ake, saboda baki akwai coge a ciki. Da zai nan mutum yana da kurkura, sai ya ɗauko lalle sai ya saka, ko ya samu wani abu mai ja ko mai yelo sai ya saka a jikin gemunsa. An san duk wanda ka gan shi da lalle a jikin gemunsa, dattijo ne da ya riga ya sallama ko?
Ainihi.
To amma wanda gemunsa ya furfura sai je ya ɗauko baƙi ya sa, to wannan su ne waɗanda dama Iblis ya alƙawari ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa sai ya ɓatar da ‘ya’yan Adamu. Cikin abin da ya faɗa ya ce, wala amrannahum falyughayyirunna khalqallah, zan musu umarni su canja halittar Allah. Dayin yana daga cikin taghayyiru khalqillahi, abu ne wanda yake haramun, aikin shaitan ne. Don haka wajibi ne musulmi su nisance shi, duk da cewa yanzu zaka ga mutane da yawa ba su ɗauke shi komai ba, wai ɓoyewa furfura ake yi. Alhali furfura kuma daraja ce ta ɗaukaka a addinin musulunci. Duk wanda ka gan shi da furfura, musulunci ya ce a girmama shi. Don haka wannan dai haramun ne, daidai yake da bleaching, daidai yake da kankara fata da ake yi, abu nan mai sunansa cosmetic surgery, duk irin waɗannan ababe ne wanda yake taghayyiru khalqillahi, haramun ne, wajibi ne musulmi sinicance shi wallahu ta'ala ala. Sai tambaya ta karshe, shi kuma yana tambaya wai na cewa shin ƙani zai iya sakin matar yayansa, kuma idan yayi sakin ta saku ko bata saku ba? Wai ƙani zai iya sakin matar yayansa in ya sake ta kuma shin ta saku ko bata saku ba? To bata saku ba, ya je ya saki matarsa shi ba ta wansa ba, da ya haɗa shi da sakin matar wansa. Baro ta ƙani baba ma in ya saki matar ɗansa bata saku ba, ka san da ana yin wannan. Kawai uba a gida sai mutum ya dawo gida ya ga matarsa ba ta da, ya ga ce baba ne ya sake ta, kuma shi kenan sai koma ya zauna shi wai ta an sake mar mata ya ta tura baki. To idan aka sake maka sai dai in kai ka yadda da sakin ka jaza shi, amma in baka jaza sakin ba to bai saku ba. Mijin shi yake da haƙƙi na riƙe matarsa da kuma sakinta, a inda ya halatta wani ya sake ma wani alan diyaba yana kasancewa a wajaje kamar guda biyu. A waje guda shine wato inda muhakama, lokacin da aka je hukunci ƙara ta kai ko aka kai ƙara a madadinta a gaban alƙali, to alƙali yana da dama a ƙarƙashin damar da musulunci ta bayar ya bayar zai iya sakin mata ko da miji baya so kuma ta saku. Akwai sojaje inda alƙali zai iya sakin mata kuma ta saku, hukunci ya saki mata kuma ta saku ko mijin baya so, saboda shari'a ta ba da wannan tanadi. Sannan na biyu, sai inda mutum ya kasance safihi ne, wawa, wawa wanda ba shi da wayo, ka san kana samun mutum wanda ake ce masa garma garma ko, sai aka masa aure a gidansu, to yanzu igiyar tana wato duk abin da ya aiwatar na sakin matarsa ko na mu'amala da matarsa sai in waliyinsa ya jaza. Ko ciniki ne irin wannan wawan, idan ya yi cinikin baya tabbata sai ya waliyinsa ya jaza. Ko kyauta ce at-tabarru'at su ma baya tabbata har sai waliyinsa ya jaza. To irin wannan shi ne idan ya zo sai aka ga ya saki matarsa, to sakin bai tabbata ba, sai dai in waliyinsa ya tabbatar da sakin ya ce eh shikenan sakin ya sauko, to shikenan sakin ya tabbata. Amma in ba irin waɗannan ba, mutum shi ne yake mallakar igiya na matarsa, shi ne zai rike shi zai sake, wallahu ta'ala a'lam. To mun tsaya cikin suratul zariyat aya ta 14, za mu tashi aya ta 15. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
الله تعالى يقول إن المتقين في جنات للي ودن دسك ما ستقوا ودن دسك بالله سود كفا مؤمنك نأكي مغانا دوما يتأتقوا mun faɗa a baya shi ne imtisalul awamiri wa jitinabun nawahi, mutum ya ƙoƙarin bibiya ya aikata abin da aka umarta a shari'a, sannan abin da Allah ta'ala ya hana kuma ya nisanta. To su ne waɗanda suke almuttaqun, Allah ya musu alƙawari ya ce lallai masu taqwa fi jannatin suna cikin wasu aljanna, ay basatin lambuna ne. Me yasa aka kira aljanna da lambuna? Saboda an ƙawata ta da tsirrai, an ƙawata ta da ruwa, wannan yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya kawata aljanna da shi. To suna cikin aljanna wa uyun da kuma ruwa wanda yake bai kukkugowa, idan ruwa kenan tajrifi ha wanda yake gudana a cikin aljanna, ruwa yana kukkugowa daga ƙasa. Ko a yanzu waɗanda suke masu gidajen alfarma, ai sai kaga kawai an keɓe wani waje an shuka fulawoyi, kuma sai a bunan wayar ɗin famfo, ko sai kaga famfo kawai yana ta fitowa, ruwa kawai yana ɓuɓɓugowa, kuma yana sake komawa, yana sake ɓuɓɓugowa. Ko wani ma kaga yana tsartawa sama, ya dinga tsartawa sama, yana sake dawowa, yana komawa inda ya fito, kuma yana sake dawowa. Ai duk kwatance ne ake yi na ni'ima waje wanda yake mai dausayi, waje mai daɗin zama. Domin alal haƙiƙa inda yake da tsirai ba daidai yake da inda ba shi da tsirai ba. Kaga yanzu mu an kwatanta aljanna ita kanta, sai aka ce mata lambuna, gonakai, ma'ana lambuna inda ake da tsirai. To mu kuma yanzu sai kaga abin akasi ba abin da mutane suke sha'awa sai sarewa bishiyoyi, ko akwai irin ɗan zartan nan, munafikin zartan nan, shikenan a je duk bishiyoyin da suke daji an yanke. Yanzu an dawo kuma cikin gari, nim ɗin da aka dasa kuma ana yankewa, kuma abin takaici hukuma ta yi shiru ta kyale su. Mu kuma mun san cewa ko aski za ka yi a bishiyar gidanka, gidanka ne bishiyarka, za ka yi aski a bishiyarka, wallahi sai ka nemi izini a wajen abin shugaban gandun daji. Lokacin ana da hankali kafin a haukace, amma yanzu a haukace ake, ko wai mutum gonarsa ne sai ya je shi ya tumɓuke abin nan, ya sare bishiyoyin da ke ciki a dasarton nan ya sayar, kuma ya bi saiwa da take na sabara da sukargo, ita ma duk tumɓukewa zai ya sayar ma masu gidan shinkafa. Ban san kuma nan da shekara biyar ya gonar tasu za ta zama ba, ya shi za ta zama ba, shi ne san wannan ɗaya na preserving nutrients ɗin da suke cikin gona ba. Da haka hamada take shigo wa mutane. Yanayin da muke ciki yanzu shekara 30 babu shi a wannan yanayin, amma yanzu kaga ga irin yadda yanayin yake, waɗanda hamada ta je musu ba gayyato ta suka yi ba. Da irin waɗannan abubuwan ne hamada ta iso, babban abin da yake karewa hamada daga cikin abubuwan da suke kangewa zuwa hamada shine yawan dashe-dashe. Kuma abin mamaki, duk dashe-dashen da aka yi a garin nan tun da muna ƙanana, kudu da arewa, gabas da yamma, an gudu an je, kuma wai hukuma ce ta je ta yanke. Wannan ba akwai abin takaici, wallahi mutane sun zo ba su da hankali, shugabanni ne amma ba su da hankali, wallahi ba su da hankali, ba su abin da ya dace ga al'umma ba. Masu hankali a da sun yi dashe a gabas, an yi dashe wani a ce shugaban hukuma ya je shi yanke, a kudu an yi dashe aka je aka yanke wajen FGC, a nan yamma an yi dashe an je an yanke. Haka ne ko ba haka ba? Kuma abin takaicin ba wanda su ko ba su dasa ba. Wasu sun dasa saboda suna da hankali, a gandun daji ma ake cewa, ko a ce abin nan gandun gwamna, haka ake kiransu. Mutum bai isa ya je yanki bishiya a wajen ba, saboda an yi ne seed aka yi na kangewa hamada, amma sai aka je yanzu duk an yanke su, kuma ana bi nim nim ɗin da take cikin gari ba, ita ba ana yankewa. Hukuma bata ce komi ba, masarauta bata ce komi ba. Shin sai mu ce alaysa minkum rajulun rashid, ba mutum mai hankali ne a cikinku wani jagora da zai magana akan wannan illa? Mutane immediate ɗin suke dubawa, su duba long term consequence ɗin abin da zai zo a gaba. Yanzu ma abin da aka yi a baya shekara goma yanzu muna ganin sa, ko kuma a hakan wai ba a hankalta ba, ba a dashe, da kowace shekara sai an yi dashe. To kaga Ubangiji ta'ala aljanna ma sai ya kirayeta da aljannatu, ana nufi ai bustan, basatin, lambuna inda aka yi dashe-dashe. Ubangiji ta'ala ne bai ambata cewa akwai ayyukan da bayi za su yi kamar yadda ya zo cikin hadithul qudsi, wanda idan bawa ya yi Allah ta'ala ya ce da kansa zai dasa masa bishiyar dibino a gidansa na aljanna. Ubangiji da kansa ya ce yana yi wa bayi dashe a cikin gidajensu na aljanna. Kai kuma kana zaune a duniya ba za ka yi dashe ba, wasu sun yi kuma kana yankewa. Da wannan zartar ki an je munafikin zarto ya yanke abu cikin kankanin lokaci har gida gonakan mutane ake zuwa aje a yanke musu bishiyoyi ba sani ba to in aka gama yanke bishiyoyin sai kuma kowa ya danga yanke kwabdin sa sai a san ma kowa ya yanke wannan yanke kwabdin wannan ai baka mashi ko Allah ya sa a gane a gyara to Allah ya alƙawari ga masu taqwa mu'minai yace innal muttaqina fi jannatin wa uyun wani ku yace udkhuluha bi salamin aminin akhidhina ma ataahum rabbuhum suna kwasan abinda ubangijin su ya ba su duk abinda aka sanya musu aljanna nasu ne ma ataahum ai aataahum rabbuhum min athawabi nalada sun kwasa innahum me yasa suka shiga cikin aljanna me yasa suke kwasan abinda Allah ya tanada musu babu kaidi saboda su kanu qabla zalika muhsinin sun kasance gabanin wannan lokacin ay dukhulihimul janna gabanin su shiga aljanna muhsinin sun zan masu kyautata ayyukan su ne fi dunya nan duniya kun san ita aljanna gidan masu aiki ne ladabin da musulunci yake koya mana shine aikinka din yadda yake karka bugi kirji da shi kirban kama cewa shine ya qualifying ɗinka shiga aljanna falala Allah ne take shigar da bawa aljanna amma ita falala Allah fa ana samun ta ne da kyakkyawan niyya da aka yi kan imani sannan kuma da kyakkyawan aiki falala ce take shigar da aljanna ba aiki ba bai isa ba to amma aiki shi yake sadar da bawa zuwa ga falala Allah haka lamarin yake Allah ta'ala ya ce man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun
aw unsa
min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk wanda ya aiki mai kyau man amila salihan kaga da aiki aka fara wanda ya aiki mai kyau me aiki mai kyau abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya koya aiki baya zama mai kyau in ba annabi ne yake mai kyau ba to wanda ya aiki mai kyau min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ne sharadin kyakkyawan aikin da zai karbu wa huwa mu'minun alhali yana mai imani to sai Allah ta'ala ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi a nan duniya rayuwa mai daɗi cikin walwala cikin kwanciyar hankali babu fargaba baya ɗaga hankalinsa a lamarin duniya kiyamar yasa a gaba ya san komai daga Allah ne Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai tsafta rayuwa mai daɗi a nan duniya walanajziyannahum ajrahum kuma za mu musu sakamakon ladan wannan aikin da suka yi da falalar Allah bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suka yi don haka aiki ba abu gan kirji da shi amma aiki shine yake zamantowa sila shi yake zamantowa sanadi na samun falalar Allah har a shiga aljanna kenan wanda ba imani ba aiki ba zai samu falalar Allah ba amma wanda ya aiki akan imani to wannan yayi fatan samun falalar Allah falalar Allah za ta shigar da shi aljanna shi saka aljanna Allah ya kira ita yace ni'ma ajrul amili ma dalla dalla da wadanda suka yi aiki to don haka wadannan da za su shiga aljanna nan ma Allah ta'ala yace akhidina bima ataahu rabbuhum suna kamfata suna kwasan abin da ubangijin su ya ba su na lada mai yawa a cikin aljanna innahum kanu qabla zalika muhsinin saboda su sun kasance gabanin shiga aljanna masu kyautatawa ayyuka ne a nan duniya kanu qalilan lima yahja'un sun kasance kadan ne kwarai suke yin bacci a dare akan ce haja'a haja'an wa huju'an aina malailan kenan wato mutum yayi bacci da daddare to shine nan Allah ta'ala sai siffanta masu shiga aljanna kadan ne kwarai ma din ne wasu kace za'ida ne da ta'kidul qilla kadan ne kwarai suke yin bacci da daddare kanu qalilan min al-layli ma yaj'un kadan ne kwarai suke yin bacci da daddare ma'ana suna tashi da daddare kenan su yi sallah kada ka ce zaka zauna tun farkon dare har ƙarshen sa kai bacci kike nema aljannar Allah da daddare ana samun aljannar Allah a dalilin tsayuwa ya tabbata cikin wani hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya kawo cikin musnad din sa daga Abdullah ibn Salam malami guda ɗaya tilo da ya shahara cikin banu Isra'il cikin Yahudawa wanda ya musulunta malamin at-Tawra ne Abdullah ibn Salam ya ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara shigowa Makka a Quba Quba kuma tana kusa da garin su na banu Nadir ya tafi shi ma dan ya ga wannan mutumin shin irin wanda aka faɗa ne a at-Tawra ya ce lokacin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwarsa mutane sun kiyo cincinando ya ce farkon abin da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatawa kafin nan ma ya ce falamma ra'aitu wajhahu araftu anna wajhahu laysa bi wajhi kadhabin ya ce wallahi lokacin daga naga fuskarsa sai naga na gane fuskar nan tasa lallai ba fuskar makarici ba ya ce da ganin fuskar manzon Allah ya san ba fuskar makarici ba mutum ne mai gaskiya da ganin fuskarsa kawai ya ce farkon abin da ya ji wa kana awwalu ma sami'tuhu yaqul kuma farkon abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa sai yake cewa ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bi salam sallallahu alaihi wasallam abin da ya fara ji annabi ya faɗa an je ibn salam ya ji yana cewa ya mutane ku riƙa watsa sallama a tsakaninku ku riƙa ciyar da abinci ku riƙa sada zumunci ku riƙa yin sallah da daddare yayin da mutane suke bacci tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljannar Allah cikin aminci kaga wannan hadisi ashe ya nuna sallar dare tana daga cikin abin da yake shigar da bawa wato amincin Allah ba karkace zaka tsaya irin sallar dare da ake ta yayi goma karshen Ramadan ya zo a cika wa mutane gari da loudspeaker ana damun makwabta an hana su bacci waye ce sai ka sa loudspeaker ba wanda ya ce sai ka sa loudspeaker ce ka cutar da wani ana ikhtilati annabi ya hana ikhtilat bil qur'an wannan yana karanta aya wannan yana karanta aya suna karo da juna annabi ya hana kuma haka tana faruwa sannan a lokacin da aka bude loudspeaker shin an ce ma makwabcinka dole sai ya tashi sai ya farka da daddare in bacci yake so yayi fa an ce dole sai ka tashe shi kaga ka cutar da shiga shiga hakkinsa kana tsammani wannan ba haƙƙi a musulunci idan kai sallah kake sai ka cutar da wani wani ya iya cewa ai ana yi ne don a tada mutane su ma sai waye ce ma sai ka tashe shi kai din da ka tashi kai sallar ka mara sai ka gaya mutane kana sallah ku haɗawa masallacin ku mana kawai ku yi sallar ku hawa yake buƙatar ka gaya mutane sallah ta farilla ita ana gayyatar mutane ne washe sai ake kiran sallah har ma sai a ba wa mutane annabi ya ce wa bilal ya ce ij'al abina baina azanika wa iqamatika qadar ma yafrugu al-akil min aqlihi ka sanya gurgudan tsakanin kiran sallarka da iqamarka gurgudan yadda mai cin abinci zai kammala cin abinci shi ma ya alwalai ta wa sallaci gayya ake yi shi yasa har ake jiran mutane shi wannan ana so da ma daga sauti dan a gayyaci mutane su zo sallar farilla amma sallar dare tsakaninka da ubangijin kai waye ce sai ka sanar da wani hadithi ya inganta a cikin Abu Dawud wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya fito sai ya ji Abu Bakar Siddiq yana sallah bai gane waye ba har sai da yazo kusa da shi sai ga Abubakar Siddiq ne baya jin maganar sa baya jin karatun da yake ya wuce can sai ya gama da Umar ibn Khattab kafin ya je wajen ya gane wani Umar Umar yana daga sauti yana karatu da safi annabi sai ya kira shi sai ce Abubakar na shi da yana ce kana sallah bana jin me kake faɗa Abubakar Siddiq sai ya ce qad asma'tu man nadaytu ya rasulullah ai na ji yadda wanda nake ganawa da shi ya manzo Allah shi yasa ba sai na buɗe sauti ba wani ya ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Umar ya ce eh kuma Umar kafin na zo sai ji kana sauti ka daga sauti sosai sai ya ce ya rasulullah uqidul wasnal wa atrudu shaytan ya manzo Allah ina tada wanda yake bacci ne shi ma ya tashi ya sallah wa atrudu shaytan kuma na korewa shaytan yadda daga nesa in yaji karatu na zai gudu sai manzon Allah ya ce ma Abubakar Siddiq irfa sautaka qalila kadan daga sautinka kadan sai ga ma Umar ibn Khattab sai ya ce kai kuma sauke sautinka kadan kada ka wahalar da mutane to kaga mai audul ma'bud karkashin wannan hadisi yana sharhi bayanin da yake mai fadi yace tamkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ma Abubakar Siddiq ne cewa bude sautinka yadda wanda ke kusa da kai zai ji ka kaman ya ga ma Umar kuma kai kuma sauka ka sautinka domin kada ka cutar da wanda yake sallah kada ka cutar da wanda yake bacci wanda yake da uzuri yana zauna a gidansa annabi ya ce kar ku mai da gidajen ku kaburbura kun kana ya su da sallah wani ya tsaya a gidansa sallah yake shi a gidansa kuma shikenan kai kana ka bude sauti ka rikita masa karatun sa ne yake to annabi ya ce mu Umar ya sauke sautin sa kada cutar da wanda yake gida don haka wannan abin da ake yayi ne ko ba haka shari'a gaskiya ta ce ba a bude sauti ko ina wannan ya bude wannan nan can a masallaci tsallaken titi ga wani masallaci ko ya kurra speaker kira'a sai yake so ya ji ana dandatsa ta ce wani akwai hadda wani akwai kaza to inda an yi kuskure ya kai amma lokacin da aka gane karatu cewa kaza kuskure ne sai a gyara ganawa kake da ubangijinka tsakanin wallahi magabata idan suna sallar dare idan wani ya zo kusa da su sai suka ji gyaran murya na wani sai su shiru cikin duhu suke sallah sai su ji gyaran murya na wani alama wani sai su shiru ba dan shi suke ba suna yi da ubangijinsu karon ikhlasi ke tsantsan ikhlasi sallar da ana santa amma ayi ta kamar yadda shari'a ta ce kar kuma ta tsaya a Ramadan kawai Yeah. Ramadan ta zo an yi ta helter skelter nan masallaci can masallaci ko shi ke na Ramadan ta wuce wani in kaga ya tashi da daddare to club side din sa ne la simo ai kaga ni asara ko to Allah ta'ala ya ce aljanna ya bayar da ita ga muttaqun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un kaɗan ne ƙwarai daga dare wato suke yin bacci ayyana munakum fi zamanin yasirun min al-layli kaɗan ne suke yin bacci a cikin dare wa yusalluna aktharuhum mafi yawancinsu kuma suna sallah wa huwa tafsirun lil-ihsan nan an bayyana abin da ake nufi da ihsanin da aka ambata qultu malan yace ومن اقام خمس صلوات في المسجد مع الجماعه كل يوم فهو المحسن وانده يتاشي ده دره اي وانده يا يصلي جمعي ا مسلاتي تاره ده جماعه تو شي ما yana daga cikin muhsin wa qalilan min al-layli ma yahjaun amma wannan ayat tayi magana ne akan masu sallar dare wancan shi ma dai yana da ladansa kuma sallar farilla ita ce ma mafifici akan sallar lafiya Allah ta'ala ya ce wa bil ashar kuma sannan da sanyin asubahi ai jan ushar ke ne wa waqtu ma qabla al fajr kafin al fajr ya fito shine ashar da Allah ya fada dangane da mutanen annabi lode ya ce najjaynahu bi sahar wato shine koda abincin da ake ci na azumi ai ana ce da shi as-suhur ko saboda an yi shi ne waqtas sahar wannan lokacin da ake cin abinci kafin alfajir wato shine as-sahar abincin da aka ci kuma shine as-suhur an kira shi saboda lokacin da aka ci abinci to a irin waɗannan lokuta kuma hum yastaghfirun suna neman gafara ubangiji wato cikin dare sun kashe daransu suna yin sallah mafi yawansa hadithin abdullahi dan amr dan as ba a ce ka dauki dare anan da aka ce kanu qalilan minal layli ma yajaun wato ana nufi ne su samu wani yanki daga cikin dare suna yin sallah ai abdullahi dan amr dan as shi daren yake kashewa gaba ɗaya na sallah annabi ko ya nashi kaga kenan wancan hadisi ya nuna fassara aya ba ana nufi daren ne baki ɗayan sa annabi ya ce inna lillahi alayka haqqan ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه النبي صلى الله عليه وسلم yace Allah yana da haƙƙi akan ka lalle tashi da daddar ka bauta masa kuma ka sani jikinka ma yana da haƙƙi kana buƙatar ka kwanta kai bacci kai hutu sannan yace iyalanka ma suna da haƙƙi kar ka ce da daddar kai sallah kawai kake ba za ka kula su ba a su ma ba su wani kaso a cikin daranka fa'ati kullu dhi haqqin haqqahu kowanne ma abucin haƙƙi ba shi haƙƙin sa to kai kenan wannan hadisi na Abdullahi dan Amr ya nuna ka samu wani sashen dare kana sallah musamman ma thuluthul layl al-akhir wanda shine hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta cikin Bukhari da Muslim hadisi wanda aka same shi daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطي من يستغفرني فأغفر له الله سبحانه وتعالى من زعم الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبنججم تبارك وتعالى ينا سوقا وتأكون دري أكون دري ينا سوقا وتأكون إلى السماء الدنيا zuwa ga bisan duniya sauka da ya dace da Allah subhanahu wataala ba mu san ya saukar sa take ba amma annabin sa ya fada lokacin da ɗaya bisa ukun da ya rage ya kudo yana cewa man yad'uni fa astajiba lahu wane ne zai roke ni na amsa masa man yas'aluni fa u'tiya wa zai roke ni na bashi wane ne kuma zai nemi gafara ta gafarta masa to kaga irin wannan lokaci idan aswahi je kusa misali yanzu a ce Allah ya ce muki mutum farkon dare kaga matsalar hira kenan ba a so ka hira ana sallar isha'i koma gida ka ci abincinka kun yi hira da iyalanka shikenan abin nan ka dan kwanta ka yi bacci sai ka tashi ka soma sallah kaddara a ce ka yi sa'a ka tashi irin kamar karfe biyu ko ka tashi karfe biyu da rabi matsalar ko karfe biyu kaga thuluthul layl al-akhir ta shiga a lokacin ka soma sallar ka kai karfe 4 awa biyu dai kana sallah ai kai sallah to awa ɗayan da ta rage zuwa fito al-fajr sai ka zauna kuma kana ta roƙon ubangiji kana ta addu'o'inka kana ta azkar kana jinjina ma ubangiji da irin lafuzzan da ya dace kana roƙonsa matsaloli da abubuwa da yawa sannan kana istighfar astaghfirullah kana atubu ilai kana neman gafara har kuma asubahi ta yi to kaga mutumin da ya kasance yana haka Allah subhanahu wataala ya masa alƙawari na aljanna kuma Allah yace wa fi amwalihim haqqun lis-sa'i wal mahrum kuma dangane da dukiyar su suna da wani haƙƙi da suke cirewa su ba wanda yake mabaraci wanda ya roƙa wal mahrum da ma wanda bai roƙa ba ya kame kansa ai al-muta'akkifu alladhi la yas'alu li'iffatihi bai kamo kan da bai je ya roƙa ba saboda kamo kansa ko da kai yana cikin matsalar bai roƙa ba to irin wannan shi ma suna samu su bashi to wannan shine siffofin da Allah subhanahu wataala ya ambata dangane da masu shiga cikin aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin ahalin aljanna wannan bayanai duka da muke yi kokari ne na abudu tare a tsira tare bayanai ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya aiko manzonsa sallallahu alaihi wasallam da shi domin shirin da mutane wanda ya roƙo da shari'ar Allah to ya samu tsira wanda kuma ya bi son zuciya to akwai abin tsoro da gani sakamakon sa muna roƙon Allah ta'ala ya sanya duk abin da zamu ji na gaskiya mu yi roƙo da shi mu yi amfani da shi duk abin da yake zai zama to wani matsala a rayuwar mu ta duniya da addinin mu da lahira da kuma mu ta kabari na wa Allah ya sani da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kuma wannan aya ta 19 cikin suratul zariyat zan rufe karatu na bana tafsirin da muke a wannan majalisi na masjid sunna a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Allah ya
tsaya mana amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah shi gafarta malam Allah sa alizani tsawon kwanaki 27 da aka yi ana wannan hidima wa addini na ilmantar da al'ummar musulmi da shayar da mu ilimi da kuma fadakar da mu Allah ya saka da alkhairi a karmakalla kamar yadda yake a kullum kuma an zo rifewa duk da cewa an yi gayyar waɗanda za su halarta wannan wuri to amma cikin ikon Allah sai aka kai yawancin sai da la'asar ma wasu aka kai takardar kamar yadda bayani ya same to kaga dole ba a ba da kowa da irin uzurinsa ba a ba da dama ga ainihin waɗanda tsishasshen lokaci nake nufi ga waɗanda suka aka gayyata ba don haka inda abin da ya sauka haka za a gabatar kuma kamar kullum an kawo tallafi na marayu tunda ana ci gaba da karɓan takardu ko yanzu ma wasu sun ba ni takardu guda 3 da zan shigo nan kamar yadda yake bayan na gabatar da wannan shi shugaban kungiya zai zo gabatar da jawabi na rufe wannan al'amari sannan inda wasu baki da za su gabatar da jawabi za a gabatar sai kuma mu koma ga malam domin ya gabatar mana da addu'o'i musamman a wannan wata mai alfarma domin mu samu mu ribanci wannan wata da ayyukan alkhairi da aka gabata a nan dai tunda yau na ƙarshe ne insha Allah a wannan wata za mu karanto kamar yadda wasu wani ya shame ni cewa ya kaiwa masu tara kuɗi ka a sako ne wata ta bashi yadda hali da Allah a sako bayanin a rediyo saboda wannan matar ta ji ya iso to saboda haka da kuma lokaci za mu gabatar da wannan kamar yadda aka faɗa cewa ranar da za a rufe nan ma za a ci gaba da karɓan taimako domin tafiyar da al'amari na marayu yanzu haka akwai yan agaji da aka ba su leda za su ci gaba da zagawa duk wanda ya taho da ɗan wani abu to zai iya sanya jarinsa shi ma a wannan al'amari a wannan na yau wata bayar Allah ta ba da naira 200 wata bayar Allah ta ba da 500 wata bayar Allah naira 150 wata yarinya naira 40 wata bayar Allah ta aiko hijabi sabo guda ɗaya mijinta kuma ya ba da naira 100 wata bayar Allah naira 25 wata bayar Allah 500 akan Allah kai ladan a danta da ya rasu wasu bayan Allah mata sun ba da 600 Allah kai ladan a iyayensu wata bayar Allah 500 wata bayar Allah da danta sun ba da 500 wani yaro dan agaji ya ba da naira 40 wata bayar Allah naira 200 wata bayar Allah ta ba da 500 Allah ya kai ladan a mijinta da ya rasu wani bawan Allah ya kawo kayan mata set uku wata yarinya ta ba da naira 100 a mahaifiyarta naira 100 a kishiyar mahaifiyarta naira 100 a babanta naira 100 kuma a iyayenta wato a yayanta marar kafa Allah ya ba shi lafiya wata bayar Allah mai suna Barira ta aiko 400 wani bawan Allah naira 500 a saka yayansa da ya rasu a addu'a yayansa kuma Allah ya shirye su wani bawan Allah ya bada 500 wani bawan Allah ya kawo kayan maza manya safar sai fulu a sasha a addu'a Allah ya biya masa bukatu kuma ya ji kan iyayensa Sadiya da Nana sun kawo naira 200 akan Allah ya ji kan mahaifinsu Malam Ahmad Gari wata bayar Allah ta ba da 600 ta hannun yaro dan agaji wata bayar Allah 1000 ta hannun wani yaro dan agaji wani bawan Allah ya kawo kayan mata set daya da kananan wando na yara mata guda shida. Bangaren mata sun tara kuɗi sun aiko da naira 870 a bawan Allah nan da ya samu karaya sanadiyar hatsari. Wani bawan Allah ya kawo 200, wani bawan Allah 200, wata bayar Allah 200, wata bayar Allah ta ba da kayan mata set daya. Wani bawan Allah 200, wani bawan Allah naira 100, wata yarinya naira 50 a saka yayarta addu'a. Wani bawan Allah ya kawo naira 500, wata bayar Allah 1,750. Wani bawan Allah ya kawo kayan mata na manya set 4 da hijabi guda daya. Wata bayar Allah ta kawo 200, wata ma 200. Wani bawan Allah ya ba da Qur'ani daya ga masu bukata da hatsi kwano 2 da kuɗi naira 2,000 a wanda ya ce sai ya shiga layin kunu yake samun abin da zai buɗe baki. Sannan sai kuma naira 2,000 wanda wani ya kawo abewa wanda ya karye ya samu karaya. Wata bayar Allah ta kawo naira 50 ta halin ɗanta. Hajiya uwani ta aiko sabbin kaya na yara set 3. Sai kuma wani bawan Allah ya kawo kuɗi naira 500. Wannan su ne kayan da aka samu a kafin a kawo ga wasu sun zo. Jumlar kuɗi da aka samu a wannan wuri da ake tattarawa 15,000 da naira 40. Sannan wannan daga gidana ga wasu kuɗi 1,000, wasu bayan Allah ne suka bayar mata 500,000 suka ce a kawo. Sannan na fito a mota yanzu na yi fakin, wasu mata sun tsare ni sun miko kuɗi gashi naira 600 duk sun ce a baiwa kwamitin marayu. Sannan akwai wata baiwar Allah ta aiko da kuɗi naira 10,000 ta ce a baiwa wato direban nan da ya samu hatsari yake gida yake kwance wadda ya samu karaya. Sannan sai kuma malam Allah ya shi kenan wadda. To ina ga su ne waɗannan waɗanda saƙonni na kuɗaɗe da kayayyaki da aka kawo domin saboda lokaci. Ina ga sauran addu'o'i ne bayan shugaba ya gabatar da jawabi, sannan za mu karanta addu'o'i sai kuma mu je ga malam ya yi bayanin rufewa kuma ya gabatar mana da addu'o'i na alkhairai da za a yi. Malam Abdullahi ga waɗannan kuɗaɗe. Shugaba Alhaji Ibrahim Atta, shugaban ƙungiya, zai gabatar da wannan jawabi wadda mataimakinsa Malam Rabi Madaki shi zai gabatar a madadin shi shugaba Alhaji Ibrahim Atta. To, kai na ƙara. Amin. To, mataimakin shugaba.
Duka shugaba.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلواته وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yawa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yabo, muna ƙara gode masa da ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan lokaci kuma wannan rana ta 27 ga watan Ramadan 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan Maris shekara ta 2022 kalandar masu karɓan albashi.
Yasir,
muna addu'a dukkan ibadar da aka gabatar daga farkon Ramadan zuwa yanzu da abin da ya rage na rayuwarmu, Allah ya amince mana da shi, ya ɗora mana a mizanin kyawawan ayyuka. jawabin da shugaba ya umarta a gabatar a madadin sa mai yan uwa da kuma waɗanda sauti yake kai musu sako na farko shine kowa da kowa gabaki ɗayan mu ji tsoron Allah daga ɗaya ga Ramadan zuwa yanzu ana ta mana muraja'a da tafsiri na Alkur'ani ana gaya mana umarni da hani da sauran al'amura da suke shajja'a mai imani yayi ibada yadda Allah zai karba shugaba yana isar da sako cewa kowa a duk inda ya samu kansa ko a bayyana ko a koye ya gudanar da rayuwarsa a ƙarƙashin yi wa Allah da'a tsoron Allah shine bin umarnin Allah da kuma nisantan abin da Allah ya hana ittiba'il awamiri wajtinabin nawahi lalle manzon Allah ya tabbatar cewa a duk inda kake ka ji tsoron Allah Qur'ani ya haska mana cewa akwai masu rubuta dukkan abubuwan da kake a duk inda kake duk motsinka ana rubuta har ma Allah yana tabbatar mana da cewa wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi ulqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba zuwa da ƙarshen aya mu ji tsoron Allah mu kyautata alaƙar mu da Allah wanda ya halice mu mu cika ainihin manufar da Allah ya sa yayi mu shine bautar sa da fatan Allah ya shiga cikin lamuran mu baki daya sakon shugaba na biyu yana jan hankalin al'umma cewa kowane janibi maza da mata yara da manya lalle a dage wajen neman ilimi musamman na addini da kuma na sana'a lalle ilimi shine yake sa mutum ya zama wayayye yake gudanar da mu'amala mai inganci da kowa yake haska ma yadda zaka zauna lafiya yadda zaka yi wa Allah da'a Allah ya amince da abin da kai rashin ilimi na mayar da mutum baya ko magana zaka ga mutum bai iya ba idan bai da ilimi a cikin mutane za a gane shi matukar shi jahili akwai bukatar a ba wa ilimi muhimmanci har ma shugaba yana cewa a gaya ma ƴan uwa cewa manzon Allah da kansa sako na farko da aka masa cewa akai yayi karatu ana nufin ilimi kenan a wannan janibi abu na uku shugaba yana bukatar a ja hankalin ƴan uwa cewa mu zama muna hakuri da juna wajen mu'amala wajen ibada wajen dan uwantaka wajen zumunta lalle mu zama masu hakuri da juna mu zama muna iya uzuri a juna muna iya yafiya a juna kar amma abu ka rike gaba kai ta dakon wahala a ranka abinda ba zai haifar ma tsira a duniya da lahira ba lalle hakuri da juna na da matukar muhimmanci da kuma yin aiki tukuru wajen ganin wannan addini na Allah ya ci gaba da irin hobbasa ta bangaren ka abu na gaba shugaba ya ce a isar ma ƴan uwa cewa na da muhimmanci baki ɗayan mu mu zama muna ba wa rukun amana muhimmanci amana wani babban al'amari ne Allah ya bijiro ta a sammai da kasai da duwatsu duka suka ki karbanta amma dan adam ya tafka ya rike saboda shi ya kasance zaluman jahula yana da jahilci kuma yana da yawan zalunci yana iya zaluntan kansa a kowace gaba amana akwai ta magana za ku iya tattaunawa da mutum yanzu kuna tattaunawa da mutum sai na uku yazo yana zuwa sai kuka shiru amana kuke tattaunawa idan ka je ka fitar to ka ci amanar wannan sirri da ake tattaunawa akwai amana tsakanin mai gida da iyalansa akwai amana tsakanin makwabci da makwabci akwai amana tsakanin musulmi da musulmi akwai amana tsakanin shugaba da waɗanda ake shugabanta ala ayyi wajhin amana wani babban al'amari ne kuma Allah zai yi tambaya a kayanta wannan akwai bukatar mu kiyaye ko dai dukiyar gwamnati ko ta ajiya ko ta amana ko wani abu mai kama da haka da fatan yan uwa za mu kiyaye abin da ya shafi amana su ma suke magana abin da yar akwai biyayya da mu'adalanci yanzu sai na shugaba ya bukaci a sanar mu mabiya cewa biyayya a shugabanci addini Allah da kansa ya tabbatar da ai wannan biyayya yanda yake cewa adiullaha wa adiur rasula wa ulil amri minkum da haka wannan yana tabbatar da biyayya addini ce sai dai misali in shugabanni sun yi umarni a yi biyayya a abin da ya saba wa Allah nan kuma shugaban ce kar biyayya wani mai sarki amma duk abin da bai saba wa Allah ko manzon Allah ba yana da matukar muhimmanci kuma wajibi ne mabiya su zama sun yi biyayya lokacin da shugabanni suka yi ba daidai ba ko suka hau shoulder akwai bukatar a haska musu ta irin fuska da harcen da ya dace a isar da sakon yanda za a fahimta kuma a gyara shi abu na gaba shugaba ya bukaci a isar cewa ana bukatar halartar ayyuka na addini daga shugabanni da kuma waɗanda ake shugabanta duk lokacin da aka bada umarnin wani aiki na addini wanda zai daga addinin wanda halartar ka a ganka matsayinka na musulmi tana da mahimmanci to ƴan uwa musulmai a bada haɗin kai game da irin waɗannan abubuwa sannan abu na gaba shugaba ya yi magana akan mahimmancin tafiya idi a cikin nutsuwa mai tafiya da kafa mai tafiya da abin hawa ƴan acaba masu keke napep mata masu sanya stira su sa stira da za ta lullube jikinsu ta rufe kwabrinsu da kunshinsu kar su yi hawan da za a rinka ganin wani sashi na jikinsu masu abin hawa su ji tsoron Allah su yi tafiya da waɗannan mata ko waɗanda suka ɗauka cikin nutsuwa da mutuntawa da girmamawa ita kanta sana'ar addini ne ya nuna a yi kuma ya faɗi irin kawai ɗin da za a bi domin sana'ar ta zama ta haifar da ɗan mai idanu abu na gaba shugaba ya nuna cewa shiga mai kyau ga mata banda bayyana sashikinsu yana da matukar mahimmanci a lokacin tafiya idi da kuma nutsuwa a lokacin da aka je domin gabatar da sallar idi akwai bangaren taimakon marayu wanda shugaba ya ce a faɗa ta fuskar tunatarwa saboda maraya mahimmancin taimakonsa ya sa manzon Allah da kansa yake cewa mai shiga hidimar maraya ya ɗebe masa bakin ciki ya haifar mar da farin ciki suna makwabtaka da mai wannan ɗabi'a a gidan aljanna manzon Allah ya nuna yatsarsa guda biyu da ta tsakiya da manuniya ya daga ya nuna ya ce kamar haka don haka wannan makwabtaka shugaba ya ce a kwadaitar da mutane duk musulmai su yi kwadayin wannan samun makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna sannan shugaba ya ce a sanarwa mutane musamman bangaren mata idan an je ranar idi ana idar da sallah ba su cika shaurarawa su shaurari huluba da liman zai yi bayan an idar da sallah ba to da maza da mata wannan yana da matukar mahimmanci a tsaya a nutsu a shaurari wannan huluba tana cikin bangare na sallar idi kuma tana da mahimmanci idan musulmai sun ba ta mahimmanci sun tsaya sun ji sakon da take isarwa domin a aiwatar da shi a yi aiki don neman yardar Allah abu na gaba shugaba ya ce a isar da godiya ta musamman ga malamai da suka gabatar mana da wa'azi da alarammomi da suke ja mana alqur'ani da ƴan agaji da suke kokarin controlin gurare da tsarewa dukiyar al'umma a wajen wa'azi da attajirai da suka bada dukiya da mutananmu na masallatai su ma da suka bada da dukiya da mutanen da suke halartowa wurin wa'azin da ma waɗanda suke bada shawarwari da ma waɗanda Allah bai kaddara mu ambata ba shugaba ya ce lallai a isar ma kowa godiya ta musamman da fatan alkhairi da addu'ar Allah ya karbi kyawawan ayyukanmu ya sanya mu cikin wanda yake yantawa a wannan wata a ƙarshe shugaba ya ce a isar ma al'umma cewa in Allah ya kai rayuwar mu ranar sallar idi za a tsaye da sallah in Allah ya yarda karfe 8 daidai na safe subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam rani madaki mataimake shugaba da ya gabatar da jawabi a madadin shugaba Annabi Ibrahim Atta Allah saka da kai a lokacin da yake gabatar da wannan jawabi sai ga sako daga gurin da mata suke sauraron wannan tafsir sun aiko da kuɗi kamar haka naira 9,730 a baiwa kwamitin marayu sai kuma naira 8,295 a baiwa kwamitin tafsir sannan sai wata baiwar Allah ta aiko da waina ne ko yawa malan da alaramma wata mai sana'ar waina ne ta aiko gashi na a ce kawai sannan sai batun account aka ce a sake jaddada batun account na kwamitin marayu shine lambar ita ce haka 2 sifili 3 daya 6 3 2 biyar 4 8 Facebook sunan account din Katagum Wildfire Orphanage Naji wato 20:31:63:25:48 ko da bayan an rufe tafsir duk wanda yake da niyya zai iya tura a wannan account saboda hidimar marayu sai kuma akwai wani malam sai masu neman addu'a da dama waɗanda suka rubuto wasu ba su da lafiya suna kwance a gidaje wasu a asibiti wasu kuma suna tafiya da jinyar irin su akwai malam gajiga wanda mai sunne mai kokari a hidimar addini da amma dai an sallamo shi yana gida a sanya shi a cikin addu'a akwai Alhaji Abdullahi mai blouse kullun yana aikowa cewa a sanya shi a cikin addu'a da rurin rashin lafiyar da yake fama da shi Allah ya yi masa akwai wato baffa ga shi shugaba Alhaji Ibrahim Atta Alhaji Sakuwa ma shi ma bayin da lafiya a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi masa akwai Alaramma mai balle imamin masallacin Juma'a da Sheikh Gumi Alaramma Balabako yana kwance a gida shi ma yana fama da rashin lafiya a sanya shi a cikin addu'a to da dama dai da suke fama da rashin lafiya wa Allah subhanahu ya sani kuma sun rubuto takardu da ma waɗanda ba su rubuto ba a sanya su a cikin addu'a sai kuma masu neman biyan bukatu na alkhairi da kuma waɗanda suke wasu cikin wani yanayi maza da mata sun rubuto da masu neman aure maza da mata da kuma to kafin ga wata takarda da za aka mun text daga wajen mai dalan katagun duk da cewa ya ce mun za su tura wa limamai a masallatai amma abun tafsirai ma a sanar wannan sanarwa ne daga mai martaba fadar mai martaba sarki akan wata mummunan dabi'a da matasa suka bullo da ita suka dawo da ita daman akan yi haka wani lokacin wato a wannan goman karshe shine na buga knockout wannan knockout yana raza da mutane ko akwai gurin da wasu yan iskan matasa suka je ma ana tahajjud suka buga suka raza da wasu ko jiya ne ko shekaran jiya to irin wannan yasa ita fadar mai martaba sarki tunda shi duk abin da ya shafi al'umma yana baya wasa a kai yace a sanar da duk wani matashi ko yaro da aka kama an yi shiri na musamman da jami'an tsaro duk yaron da aka kama yana aikata wannan buga knockout to ko zai koka da kansa ko kuma aka samu mutum yana sayarwa a shagonsa shi ma jami'an tsaro za su yi awo gaba da shi saboda su suke taimakawa in ba a kawo ba ai ba za su samu su saya ba wannan shine sako na samu ta hannun Alhaji Kabir Dalibi mai dalan katagun kuma ya ce insha Allah ma za a sanar da wato limamai ko da a hudubar sallah su isar da wannan saboda nazarar da jama'a da kuma kwace waya da suke yi ta sanarin haka to Allah ya shirye shi kuma su shiryewa wannan kuma masu shiryewa bane kuma Allah ya mana maganin su wannan Alhaji Yahaya farar tafiya yace yana neman addu'a a wajen malam da sauran yan uwa musulmi akan wani abu na alkhairi da ya sanya shi a gaba yace so ya aiwatar a sanya shi a cikin addu'a Allah ya bashi ikon ci gaba da gudanar da wannan aiki na alkhairi shi wannan bawan Allah Alhaji Yahaya farar tafiya yanzu haka na san ya dauki nauyin marayuwa a makarantar nan ta Bilal Academy a yara wajen sama da 50 shi yake dukkan daukan dawainiyar su to ni yana so ya fada da wani abun har sauran wasu makarantu kaga ya kawo sauki a wasu committee sannan kuma yana so ya wasu abubuwa dai duk na taimakon al'umma ne musamman gidajen marayu shine yake so a sanya shi a cikin addu'a Allah ya wato Allah ya dafa masa sai mai martaba sarki wato Dr. Umar Faruk na biyu a sanya shi a cikin addu'a dangane da wannan hidima da yake yi na daukan dawainiyar jagorancewa al'ummarsa ta kasar Katagu wanda duk abu ya taso shi a tsaye yake ga cewa an samu al'amarin da zai ci gaban wannan masarauta da mai martaba wato da ba mai martaba